This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama, sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka yake muku magana akan mita 20, da mita 26, da mita 31, da mita 42, da kuma mita 61. A jamhuriyar Niger za a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Aka internet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauramu, assalamu alaikum, barkanmu da yammacin yau. Sunana Bello Gladanci, ina tare da Maryam Dauda, muna fata kun wani lafiya. Yau Talata 14 ga watan Yuli, an cimma yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran.
To wannan dai matsaya da aka cimma tsakanin Iran da manyan ƙasashe guda shida a wata babban nasara ce.
Za ku ji fashin baki akan wannan lamari dan an jima kaɗan. Sannan ina ra'ayinku game da canza shugabannin tsaron Najeriya da shugaba Buhari ya aiwatar jiyan nan? Ku riƙe wayoyinku a hannu, zan buɗe layuka dan an jima. Lambar mai ita ce 202-205-6555. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan majalisar ƙasar Rwanda sun amince da wani mataki yau Talata wanda zai ba shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takara in wa'adin mulkin shekaru na biyu ya ƙare a shekarar 2017. Duka yan majalisan ƙasar sun goyi bayan buƙatar soke ƙa'idar wa'adin mulkin shugaban ƙasa bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar. An ba da rahoton cewa 'yan ƙasar miliyan 3.7 ne suka sanya hannu a kan buƙatar, wato kusan fiye da kashi 30 ɗin al'ummar ƙasa kenan. Wani kwamitin majalisun ne zai duba matakin yanzu haka. Shugaba Kagame ya yi shugabanci na gari a ƙasar tun lokacin da aka kawo ƙarshen yaƙin kisan ƙare dangin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994, kuma ya samu nasarori cikin ruwan sanyi a zaɓuɓɓukan shekarar 2003 da na 2012 da aka yi. Magoya bayan shugaban ƙasar sun ce ya maido da oda, ya kuma farfado da tattalin arzikin Rwanda tun da aka gama yaƙin kisan ƙare dangi a ƙasar, yayin da su kuma 'yan adawa ke zarginsa da laifin yin mulkin kama karya da kuma danniya.
Manyan ƙasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta takaita shirin makaman nukiliyarta domin neman sassaucin takunkuman tattalin arziki da aka kakaba mata. Abinda kuma ya kawo ƙarshen zaman da aka kwashe shekaru goma ana shawarwari masu zafi a kai. Shugaba Obama ya faɗi cewa wannan yarjejeniyar ta nuna cewa diplomasiyyar Amurka za ta iya kawo kyakkyawan canji. Shugaba Obama ya ƙara da cewa an ƙulla cikakkiyar yarjejeniyar ne ta lokaci mai tsawo da Iran wadda za ta hana ƙasar yin makaman nukiliya. Ya kuma ce zai yi amfani da ƙarfin ikonsa wajen soke duk wani shirin doka da majalisar Amurka da za ta gabatar domin toshe wannan yarjejeniya. Shugaba Obama ya yi wannan bayanin ne jim kaɗan bayan da shugaban hukumar kula da harkokin wajen tarayyar Turai, wato Federica Mogherini, da ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif suka ba da sanarwar ƙulla wannan yarjejeniya a birnin Vienna biyu bayan makonni biyu da aka kwashe ana ta ganawa dare da rana domin fidda abubuwan da wannan yarjejeniya za ta ƙunsa da yadda za a takaita shirin makaman nukiliyar Iran da kuma neman sa ido daga cibiyar da ke kula da harkokin nukiliya a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ms. Mogherini ta faɗi cewa yarjejeniyar ta samu daidaituwa, ta kuma mutunta muradan duka sassan guda biyu. Bayan da ta gama magana a birnin na Vienna, ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif shi ma ya yi wa manema labarai a Persia, wato harshen Persia kenan, inda ya maimaita abin da ita Frederica Mogherini ta faɗa.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Gwamnatin ƙasar Girka na ƙoƙarin shawo kan jam'iyyun da take ƙawance da su a gwamnatin gamin gambizar ƙasar don ta samu damar yin kwaskwarima a tsarin harkokin kuɗin ƙasar. Abin da ya zama dole don tabbatar da neman hanyar da za a fito daga tarnaƙin bashin da ya addabi ƙasar wanda ƙasashe ke binta. Dangane da haka ne jam'iyyar Syriza ta Prime Minister Alexis Tsipras da jam'iyyun haɗin gwiwar ƙasar suka yi wasu tarurruka daban-daban don daddale matakan ƙarshe yau Talata. Yarjejeniyar da aka cimma ta ƙunshi buƙatar a yi ƙarin haraji da yin garan bawul ga tsarin fansho da kuma tsatsauran sa ido a kan kuɗaɗen gwamnati, matakan da aka ƙi amincewa da su 'yan kwanaki da suka wuce a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ƙasar da aka gudanar. A jiya ne shugabannin kasashen Turai suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ba da tallafin dala miliyan 95 don fitar da ita daga tarnaƙin bashin da ya addabe ta da kuma tabbatar da cewa ƙasar ta ci gaba da kasancewa cikin rukunin ƙasashe 19 masu amfani da kuɗin euro. Ana sa ran za a gabatar da matakin gaban majalisar ƙasar yau Talata don a kada kura a kansa a daren gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Jam'iyyar gwamnati mai mulki na da kujeru 162 a majalisar ta girka mai kujeru 300. Akwai yiwuwar za a zartar da matakin saboda yawancin jam'iyyun adawa na goyon bayan wannan matakin, amma kusan wakilan majalisar 'yan jam'iyyar Siriza 30 sun bayyana a fili cewa ba su amince da wannan yarjejeniyar ba. Akwai jita-jita cewar tayu Prime Minister Tsipras zai sake tsarin majalisar don cire masu bambancin ra'ayi daga muhimman makamai.
A ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a dakatar da hare-haren da ake kaiwa fararen hula ba tare da ɓata lokaci ba a ƙasar Afghanistan, tare da yin Allah wadai da raunata da kuma kisan fiye da mutane 100 a cikin kwanaki biyu da suka gabata. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a birnin Kabul, Nicholas Haysom, ya ce ƙididdigar waɗanda abin ya shafa bai nuna munin ɓarnar da baba mamai suka haddasa ba, kamar yadda gawawwakin yara mata da 'ya'yansu mata da kuma maza da 'ya'yansu maza suka wulakanta. Jakadan ya buƙaci a tuhumi masu aikata waɗannan laifuka na yaƙi. Ya kuma bayyana hare-haren a matsayin masu muni, ya kuma ce ayyukan ta'addanci na matsorata ne na mutane ne marasa ilimi, kuma waɗanda ba ruwansu da bin dokokin ƙasa da ƙasa ko ma dokokin addinin Islama. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'a, a yau ne ƙasar Iran da manyan ƙasashen shida na duniya suka cimma matsaya game da batun makamashin nukiliyarta, wadda take kerawa inda ta amince akan za ta takaita wannan shiri domin a rage mata takunkumai. To, koyaya masana harkokin diflomasiya ke kallon tasirin wannan daidaito da aka samu bayan shekaru ana ta kaiwa ana kawowa? Tambayar kenan da abokin aikina Mahmud Lalo ya yi wa Malam Sani Inu Adam, masanin siyasar yankin Gabas ta Tsakiya.
Wannan dai matsaya da aka cimma tsakanin Iran da manyan ƙasashe guda shida wata babban nasara ce ta diflomasiya ga dukkan ɓangarorin guda biyu. Abin da ya sa na ce haka saboda an daɗe ana ta kai kawo akan maganar fasahar nukiliya ta Iran tsakaninta da waɗancan ƙasashe. To, kuma duk da cewa wasu daga cikin makwabtan ƙasashe na Larabawa musamman na yankin tekun fasha sun nuna ɗarin su kai, kuma sun nemi su ja hankalin musamman ita Amurka da kuma ƙasashen yammacin Turai na su tsaurara a kan wato tattaunawarsu. Sosai ga shi kuma ita diplomasiyar Iran a wannan fage ta yi nasara.
Kamar ta kamar mai waɗannan nasarori za a ce ɓangarorin biyu suka samu?
Nasarar da su yammaci suka samu na farko dai shi ne sun sa ta rage ƙarfin binciken da take na fasahar nukiliya ko na inganta sinadarin uranium daga kashi 20 zuwa abin da bai kai kashi 5 ba cikin 100. Yanzu a siyasance kuma abin da shi shugaba Obama yake alfahari da shi kenan a siyasa cikin gida da waje, cewa ya yi abin da magabatansa kama daga kan kasa suka kasa yi har zuwa wato wanda har zuwa shugaban da ya gada.
Da kika ɗauko batun shi shugaba Obama ya cimma wani abu da magabatansa suka kasa a cikin gida nan, yanzu haka akwai 'yan ɓangaren 'yan Republican da suka sha alwashin cewa in Obama ya gama wa'adinsa za su zo su ruguza ta. Ya kake kallon wannan ba zai zama kamar barazana ga wannan matsayi da aka cimma ba?
A'a, bana zato zai zama barazana. Abin da ya sa wata magana da suka yi ni a fahimta ta magana ce ta siyasa na suna so su nuna suna da ƙarfi, suna tasiri a siyasar Amurka. To, amma a ɗaya hannun shi ma shi sa ita ma Iran ta mayar da martani, wato ita ma duk abin da aka tattauna sai majalisar shura ɗinta ta zauna ta amince, in kuma ta gabe mata ba su ma za su ce ba su amince ba. Saboda haka 'yan siyasa na Amurka za su rinka kallon wata magana ta wato majalisun dokoki na Iran, cewa idan aka yi musu to su ma za su yi.
Ma da lahira abokin aiki na Mahmud Lalo kenan da wani masanin siyasa gabas ta tsakiya Malam Sani Inuwa. Idan ba manta ba har yanzu hukumomi na ci gaba da bincike akan zargin harkar safarar jarirai a jamhuriyar Niger, lamarin da ya sa tsohon kakakin majalisar tarayya Hamma Amadu ya bar wannan kasa. To jiya litinin wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da izini akan a ci gaba da wannan shari'a. Abokin aiki na Abdulaziz Adli Toro ya tattauna da Salisu Leje, kakakin jam'iyyar Lumana Africa da ke adawa ta Hamma Amadu akan wannan batu.
Eto abin da ya faru ka san bisa wannan shari'a ta son excellence Hamma Amadu, inda wancan juji na hwarin ya ce shi ilse declare incompetent. Wannan lokacin na gwamnati dan ta yi atal da gwamnati ya atal shi ne yau ita kurda atal ta ce ana yin shari'a. Amma abin da ke da darmin kai kiki shi dai a ƙasa ta siyasa inda ake demokradiya babu wani mutumi wanda ke yi ma kanshi shari'a da kanshi. Babu wani mutumi wanda ke sa kuma aima wani mutumin shari'a. Amma a Niger yau muna ganin almatsalmar siyasa ta sa masu iko suna son su yi damakwai da rukunin shari'a su maida, saboda idan ƙasa ta zamanto babu shari'a ko kuma shari'a tana goyon bayan gwamnati, ai kaga akwai matsala. Dan haka wannan ba matsalar mu ɗan adawa da masu gwamnati, abinda muke rabawa ƙasar nan wanda muke rabawa da mu da su wanda kowa ya rashi ita ce shari'a.
Salisu Leje daga birnin Yamai, mun gode Malam Salisu. Kuma muna tare da Malam Alkasum Abdulrahman, shine mashawarcin shugaban ƙasar Niger. To tambayar da muke so mu shi ita ce bisa kan wannan shari'a da anka so a yi shekaran jiya, to me za ku ita bisa kan wannan harkar jarirai da ake ta tuhuma Malam Hamma Amadu?
To wannan bai kai ma mu ni da rere ma mu ko akaban kafin da abin da bai wanda ta matsala shari'a ta duk kamar irin shari'o'in da aka yi cikin kasar mu. Shari'a ta wani bambanci wanda abin da ya tawa a ce kamar wani na wanda gaba da mamaki. Shari'a ta mu mun ke ta bisa kan bisa ka'ida da yadda ta harkokin shari'a kasar mu ta kanta wakala.
Wani abu za a gani wanda koti za ta dauka cikin wannan shari'a?
Koti tana za ta aikin ta irin yadda kamata, irin yadda ta kai ma shari'o'i da tana kasawa da ta kai ma 'yan kasa shari'a, haka ne za ta yi ma kowa shari'a. Babu wani bambanci, mutane za ta kawo ani kamar wani abu tan daban mu sai mu dai a namu a jami'a ko a sunan mu na ƴan kasa wanda mun bata ko a kin ta zo ma a shiya ban da wata ƴan gungun gura-guran ƴan siyasa game da matsala ƴan kasa la ta shi a nan su mutun duk da ga shari'a duk su fata ubangi
abokin aiki na kenan Abdulaziz Adli Toro da mai baiwa shugaba Muhammadu Isufu na Niger shawara. Saura batun sauyin shugabannin tsaro a Najeriya da aka gudanar jiya nan, menene ra'ayoyinku? Kafin ku fara bugowa, bari mu ji abin da jama'a suke cewa akan wannan batu a can jihar Eko.
Yeah, it's okay. It's a good development. The war we're having.
Matakin da ya dauka yayi daidai. Idan kai nazari game da fadan da ake yi a yankin arewacin Najeriya, fada ne da ba za a iya kiran shi yaki ba kamar da aka sani. Yaki ne ko kuma fada na sarika noke, don haka akwai bukatan sabbin jami'an sojin da aka nada su yi nazari tare kuma da daukan matakan da suka dace domin kawar da su, tare kuma da wanzar da zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya.
Ni a nan ra'ayi dama abu ne wannan na dade abin na ciman tuwa kwarya, na so dama a yi wannan aikin. Na dade yana son shi baba ya canza wannan mutane domin a samu makama aiki, amma duk hangenmu ya yi mu hange. Saboda dama da ruwan ciki kan ja na rijiya.
The changes that he made was the changes that people were been expecting.
Changing da yayi canji ne da aka dade ana sauraron za a aikata shi. Ina tabbatar maka cewa canjin da shugaba Buhari yayi canji ne da ya dace kuma ya zo a daidai lokacin da ake buƙatar sa.
Madalla an gaida mutan iko da wannan kokari. Yan saura ku. Ina ra'ayinku. Lambar mai ita ce 2025 2055. Kafin bude laika ga Idris Bila.
Yau shekara guda kenan dalibanci fog da sace su kullum muna takewar su ni lahore fice to su. Yau shekara guda kenan dalibanci fog da sace su kullum muna takewar su ni lahore fice to su. Shahudu ga Afrilu nubu biyu da shahudu daliban aka sace su ni lahore fice to su. A garin Chibok mahaifar su anan aka kwashe su cikin makarantar su ni lahore bice to su daga nan sai iyayen su hankalin su ya taso na duniya gaba da su ni lahore bice to su gwamnati na tarayya a daga karin tsaron soje su ce da iyayen su
bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Me kira na farko a Taraba wa a Taraba.
Malam
kifi menene ra'ayinka?
Ra'ayina yan bata sai godon nan. Ai gogori a basu Allah ki nake su. A sake su kowa ya huta.
Me kake gani za ga bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan?
Eh za a zama saboda gaskiya mulkin ba irin na da bane. Wannan yasa abin da yake yi. Me abin ne yo?
To madalla a gaida malam mai kifi daga Taraba bari mu je movie. Waya movie? Hello. To mun rasa shi lamar mai tace 202-205-2655 sai saka lamar tarawa plus da daya ga tambayar zaman mai ta. Ina ra'ayinku game da canza shugabannin tsaron Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi aiwatar a baya-bayan nan? Shi muke so ku bugo ku ga mana. Mun samu ra'ayi daga mata daga mutane iri-iri a duk faɗin Najeriya ga wani mai bugo mana daga Gombe. Waye Gombe?
Sunana Ali Coach.
Alkoci, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne ko wani abu da shugaban ƙasa ya je biyo wani abu ne wanda mutane suke ta tarazadin wannan abun a ga ya faru. To kuma gashi Allah ya sa ya yanke ko bisa cancanta ba wani magana ɓangaranci ko kuma wani abu gaba ɗaya abu ne wanda ake so a ga Najeriya ci gaba. To muna musu fata.
Madalla bari mu je Zaria, waya a Zaria?
Ahmad Muhammad ne daga Zaria.
Malam Ahmad, menene ra'ayinka?
To wannan ra'ayina shine dai wannan al'amari dai muna fatan Allah ya sa haka shine ka zama alheri. To wannan al'amari. Sai mun san nan da shi fata.
To a gaida Malam Ahmad Muhammad daga Zaria. Lambar mai tace 202-205-2655. Bari mu je jihar Niger, wa Niger?
Mama dan jima ne daga Marga kamfanin Borja ne.
Malam Mama dan jima dan ka shirye danka kaji?
Ah,
sai. Yo, to menene ra'ayinka?
To gaskiya dama abin da muke so na farko kenan ya fara yi. Saboda abin da yake damu mu ne saboda magana yan boko haram. Kaga wannan canjin da yi su kuma sai mu kana su aiki ya za su ta koma wayannan mutane.
Malam Mama dan jima. Kai la'akari da cewa waɗannan tsofaffin hafsoshin sojin su ne suka kwato yankunan duk waɗannan 'yan Boko Haram suka kame har ma suka ce sun kafa daula?
Eh su ne, amma kuma gaskiya da sauran aiki saboda an bayan shiga dajin Sambisa ba, sababu ai ka san akwai sauran aiki.
To madalla Malam Muhammad ɗan jima, bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja, waya Abuja? Hello? Akwai mai bugowa daga Abuja? To marasa na Abuja ba ma jin shi. Ga tambayar zama mai ta, ina ra'ayinku game da canza shugabannin tsaron Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jiyan nan? Shi muke so ku bugo mana ku gaya mana. Nan ba manta ba dai an canza shugabannin hafsin sojoji da kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro a jiya an bayyana sababbi. Ga waya daga Azare, waya Azare? Alo, Nazari, kana jina ne ba na jinka? To, layin naka dai ba ya fitowa sosai na Azare. Muna so dai mu je wannan batu na tsaro wanda ya addabi Najeriya, musamman yankin Arewa maso gabas inda waɗannan mayakan Boko Haram suke ta karkashe mutane, suna ƙona musu gidajensu, sannan suna garkuwa da mata. Idan ma aka duba za ga cewa a halin yanzu yara ɗalibai mata sama 200 da aka kwashe daga makarantar ta sakandare a Chibok sun share sama da kwanaki 400 a hannun mayaka. Ga waya daga Eko, waya Eko?
Haruna Abubakar ne ɗan gari.
Malam Haruna, menene naka ra'ayi ne?
Ra'ayi na gaskiya sanjawa ne shugabannin sojoji da baba ya yi gaskiya dace.
kana gani ba riga malam masallaci wajen cewa ya dace ko bai dace ba sai an ga irin kamulu da yansu.
To insha Allah za a ga kamulu da yansu insha Allah.
To mun gode malam Haruna Abubakar daga Eko. Bar mu ji Adamawa. Adamawa,
ina rige da
shi. Ya sunanka?
Sunana Umar ne daga Adamawa. Shalom alaikum gaman.
To malam Umar, ɗanka shiririyan ka, menene ra'ayinka ne malam Umar?
Ra'ayina gaskiya game da canjin da Buhari na shugabanni na sojoji gaskiya ya yi kyau.
Me yasa ya yi kyau?
Yana kuwa akadin zai taimaka ga tsaro da ake bukata a Najeriya.
Masu magana suka ce da tsohuwar zuma ake magani, baka gani wannan karan abin wannan tsohuwar zuma ta aiki?
Na'am.
Ce masu magana suka ce da tsohuwar zuma ake magani, waɗannan tsoffin shugabanni ba tsoffin zuma ba ne?
Su yi kokari amma gaskiya muna ga wayannan sabbi da aka fidin hakan nan da za su yi ba da kuzari sosai sai da wayannan da suka yi.
Madalla malam Umar daga Adama, bar mu ji Azare kuma. Waye Azare?
Malam Hassan ne daga Azare.
Malam Hassan, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne abinda baban ya yi daidai.
Me yasa ya daidai?
Saboda dama wayannan sojojin da ke gani kuma na burge na garin su.
Amma har yanzu akwai kashe-kashen jama'a da ake ta yi, shifa ya kake gani za su iya takala wannan?
Insha Allah wannan wada kafa za su samu sauki, za su samu sauki abin Allah.
To madalla malam Hassan daga Azare. Ga waya Amina. Waya Amina?
Muhammad Awal ne daga Buffalo State. Amina,
malam Muhammad Awal, menene naka ra'ayi ne?
Ra'ayina shi ne da na so ya bar wayannan tsofaffi.
Me yasa kake so ya bar tsofaffi?
Su kara ke aikin da suka fara. Idan sun kammala abin da suka fara suka gama, ya so su a canza su.
To a gaida malam Muhammad Awal daga Mina. Ga waya Akwara. Waya Akwara?
Assalamu alaikum. Mai magana Bello Garba Dinare, Bulaus Kala-Kala, Nasifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
Bello, me Bulaus Kala-Kala, menene naka ra'ayi Kala-Kala?
To gaskiya a na ra'ayi dangane da wannan sarki wa'annan shugabanni na harsoshi na ƙasa da aka yi, to gaskiya abu ne mai kyau. Ko da ma mu 'yan Najeriya wannan mataki ne wanda ya kamata mu daɗe muna jira. Sai da muka duba gaskiya sarki wa'annan muna ganin insha Allah zai kawo sauyi musamman ma ta ɓangaren tsaro.
To a gaida malam Bello mai Bulaus Kala-Kala, bari mu je Kaduna garin gwamna. Waya Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam. Wani ne?
Sunana Siraja Usman, na kira waya daga Wagau, garin hukumar ko jihar Kaduna.
Malam Siraja, akan me ka bugo waya ne yau?
Alhamdulillahi, akan wannan magana da suke tattauna na wannan canjin jami'an tsaro da shugaban ƙasa yi. Gaskiya ni wannan ganin wannan ba karamin cigaba bane zai kawo ma Najeriya. Kuma muna musu fata alkhairi da fatan Allah zai zama da ƙasar mu lafiya. Tashi lafiya daga Siraja Usman Wagau, garin hukumar ko jihar Kaduna.
To an gode maka malam Siraj Usman, muna jin ra'ayinku yau akan wannan sauyi da shugaban Muhammadu Buhari ya yi na manyan hafsoshin tsaro da ma masu ba shawara akan tsaro din. Ga waya daga Borno. Waya Borno?
Musa ne daga Borno.
Malam Musa, menene ra'ayinka ne?
Ra'ayina shi dama tun da muna jira a canja wayannan mutane. Yana da kyau ta canjin da suke yi, amana yana da kyau a canja na Borno ko kuma 'yan Maiduguri a nan suna cin zalima. Muna so a canja su da Allah.
Kace suna cin me?
Suna cin zarafin mutu yawa na Maiduguri na Borno wani yawanci.
Kamar ya cin zarafin ku, kamar me suke yi?
Eh?
Kamar me suke na cin zarafi?
Ba irin zarafin da ba sa yi mana. Cin zalima ya fi kai ba misali mana.
Dan ba na misali mana.
Gaduwa daga hanyar daga Maiduguri zuwa Mangwanawa na ko mata wa na ke jewa.
To an gaida Musa daga Borno. Waya kace ta karshe yau, sai gobe za mu sake bude layukan waya sai ku bugo mana. Mun gode. Jama'a na tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Agogonmu yanzu karfe 5 na yamma saura mintuna 5. A daidai wani lokaci da musulmai ke azumi, to ga tambaya, menene tasirin azumi a wajen masu yi? Malam Rabi'u na da tashi amsa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadil Fatihil Ma'unguli wal Khatimi lima sabaqana sal haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anna sawma salasu darajatin. Shi azmi yana da darajoji guda uku. Akwai azumi na amawa, akwai azumi na khasawa, akwai azumi na khasawan khasawa. Kamar yadda Ubangiji yake cewa wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Azumi na amawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i. Azumi na khasawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i da kuma kamewan gabubba daga saban Allah. Azumi na kasawan kasawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i da kuma kame zuciya da kamewan gabubba daga saban Allah da kamewan zuciya daga tunanin saban Allah. Irin wannan azumin ne Annabi mai tsada aminci yake cewa iza asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yarfas wala yajhal fa inni mar'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Idan dayanku ya waye gari yana azumi to kariye alfasha kariye wauta, idan ma wani mutum ya zage shi ko ya nemi fada da shi to ya ce masa ni ina azumi ba zan ce maka komai ba. To irin wannan azumi shine Allah yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Azumi nawa ne kuma ni ne zan yi sakayya da shi a lokacin da ladan sa ya kare a wajen biyan zanuban ayyukansa na sallah da azumi da zakat. Za a taba ladan azumi sai Allah ya ce kar a taba wannan azumi, a lissafa mani dukkan zanubin wannan bawan nawa zan biya. Shine ma'ana wa ana ajzi bihi, zan biya da shi. Inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban inna ma taqabalu Allahu minal muttaqin. Alhamdulillah, assalamu alaikum.
Madalla a gai da malamai kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Yan majalisar kasar Rwanda sun amince da wani mataki yau Talata wanda zai ba shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takara in wa'adin mulkin shekaru na biyu ya kare a shekarar 2017. Duka yan majalisan kasar sun goyi bayan bukatar soke ka'idar wa'adin mulkin shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin kasar. An ba da rahoton cewa ‘yan ƙasar miliyan 3.7 ne suka sanya hannu a kan buƙatar, wato kusan fiye da kashi 30 ɗin al’ummar ƙasar. Manyan ƙasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta taƙaita shirin makaman nukiliya ita Iran ɗin don neman sassaucin takunkumin tattalin arziki da aka sa mata, abin da kuma ya kawo ƙarshen zaman da aka kwashe shekaru 10 ana shawarwari masu zafi a kai. Shugaba Obama ya faɗi cewa wannan yarjejeniyar ta nuna cewa diplomasiyyar Amurka za ta iya kawo kyakkyawan canji. Shugaba Obama ya ƙara da cewa an kullace cikakkiyar yarjejeniya ta lokaci mai tsawo da Iran wadda za ta hana ƙasar yin wato makaman nukiliya. Gwamnatin ƙasar Girka na ƙoƙarin shawo kan jam'iyyun da take ƙawance da su a gwamnatin gamin gambizar ƙasar don ta samu damar yin kuskure ma a tsarin harkokin kuɗaɗen ƙasar, abin da ya zama dole don tabbatar da neman hanyar da za a fito daga tarnaƙin bashin da ya addabi ƙasar wadda ƙasashe ke binta.
To madalla takaitattun labaran duniya kenan. Jama'a, shikenan yau baki ɗaya abin da muka samu dama kawo muku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Amma ku buɗe wannan gidan rediyo don asusuban safiyar fari, za mu ƙara dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta kawo mana cikakkun labaran duniya, da Julie Lessas Gresham ita ta hada sauti kuma ta bada umarni. Injiniyan mu ko sunan shi Suleiman Traoli. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.